أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ويومنا مريت اللهدي شابك وجوتم بير هجرة منذ سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة دبود ايدا تريه ودى اربعين دقايا وان دي الشابي وقوتا تايا ميلادية هايهور النبي عيسى دم مريم عليه السلام شكرة دبوبي ودى اشرين اساتين دي يقباتها منذ ايا اكان آية تتريد همسين زوى آية تتريد همسين دقايا a cikin wannan sura suratul an'am a shafi na 148 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora a cikin wannan karatun da zamu gabatar. Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. Malan Allah ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
الله سبحانه وتعالى يأتي منذ النبي محمد sallallahu alaihi wa sallam qul kace ta'alu kuzo atlu ma harrama rabbukum alaikum in haramta in ba ku bayani ko in karanta muku ko na karanta muku abinda ubangijin ku ya haramta a gare ku alla tushriku bihi shay'a kada ku hada Allah da wani abu ko mi karamcin sa ko mi girman sa ko wane ne shi Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a sanya masa abokin tarayya a cikin ibadarsa. An gane ko? Da haka kuma mun yi bayanin nau'uka waɗanda shirka mai girma take shiga cikinsu, waɗanda daga cikinsu akwai shirka ta niyya, akwai shirka ta addu'a, akwai shirka ta ta'a, akwai shirka ta mahabba. Sai dai da malamai suka ce akwai abu guda da ya kamata mu fahimta. Shirka ta mahabba, ba za ka so wani abu ba daidai yadda kake son Allah, ba za ka so wani abu fiye da yadda kake son Ubangiji. To amma kuma tasirin so wani lokaci yana bayyana amma ba shi ke nuna mafi soyuwa ba. Idan muka duba annabi Yaqub alaihi salam ya tasirantu rayuwarsa ta shiga wani kunci saboda rashin wa rashin annabi Yusuf, to wannan ba shi ke nuna ya fi son annabi Yusuf da Allah ba, amma akwai tasiri. Shi yasa zaka ga wani zai rikice idan yana son wani abu ba shi ke nuna ya fi son abin da Allah ba, dan kada mu zama to muna ba da cewa mutum yayi kaza yayi kaza, wannan yana nuna baya kaunar Allah subhanahu wa ta'ala. Mun fahimci wannan dake ko? Dan haka ai hattara wabil walidaini ihsana, iyaye a kyautata musu. Mun yi bayani sosai akan abin da shafi iyaye gurgudun abin da lokaci zai bamu. An gane ko? Dai daga cikin salaf yake cewa ba zai ci abinci ba tare da mahaifiyarsa. To kaga wani sai ce ah, to ai wannan ai yayi abin da ya nuna rashin ladabi. Aka tambaye shi meye dalili, yace ina tsoron wato akwai abu gabana ko akwai abu gabanta, sai ya zamanto ni hannuna ya kai gare shi ita ko tana da bukata ba za ta yi min magana ba yace to saboda kada in bata mata dare an bana so in ci abinci tare da ita an gane ko akwai asar na Ibnu Abbas kuma da waɗanda malamai suke kafa hujja da shi cewa lokacin da Annabi Ibrahim ya zo ya iske Annabi Isma'il baya gida ya tambaye matarsa sai tace muna cikin tsanani da kaza yace in yazo ke ce mai li yughayyir atbata babihi ya canza kofar gidansa da yazo yace to wannan babana ne kuma kofar gidan ita ce ke to wannan da yawa daga cikin malamai sun ce wannan ba hadisi bane asar ne daga Ibnu Abbas an gane ko wadansu suna dauka shi wato marfu'i ne domin shi Ibnu Abbas bai da izinin da zai samu wannan labarin in ba ta hanyar wahayi ba wadansu kuma malamai suna ganin a'a shi Ibnu Abbas yana daga cikin masu riwaya daga ahlul kitabi shi yasa wadansu malamai sai su danganta shi zuwa ga Ibnu Abbas wasu kuma su danganta shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam saboda fi hukmi al-marfu to na kawo wannan dan saboda wani ya fahimci ina aka dosa wani lokaci asar da Imam al-Bukhari ko fassara ce zai kawo ba duk abinda a cikin sahihul bukhari bai ke hadisi kaga kamata dinu tudan ko ba haka ba sai a ce na cikin sahihul bukhari a'a ya kawo shi ne a matsayin fassara ba wai a matsayin hadisi ba lalle akwai hadisin da Abdurrazzaq bin al-Musannaf ya kawo shi daga Abu Qilaba an gane ko amma malamai sun ce wannan hadisin bai inganta ba dan haka ba a danganta shi a ce matsayin hadisi sai dai hikima ce wanda take ta inganta to dan haka dai wabil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu musamman lokacin da girma ya kama su in ma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma saboda mutum idan ya tsufa rikicewa yake yi yace a kawo yace wa yace a kawo ko ba haka ba sai ya rikice to shi yasa Allah ya faɗi wannan lokacin yana da buƙatar kula wani zai kai inda ko kashin in yayi sai an wanke to ya za a samu wanda zai kula da shi yace kaza yawan faɗa saboda lokacin tsufa ya zo yasa Allah ya faɗi wannan ba banza bai sai ce innakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wabil walidaini ihsana iyaye ku kyautata musu gurgudun ikon da Allah ya baku wala taqtulu auladakum min imlaq kada ku kashe ƴaƴanku saboda talauci an gane ko bayani ya gabata gurgudu nahnu narzuqukum wa iyyahum mu muke arzita ku muke arzita su taskokin arzikin suna ga wa suna ga Allah subhanahu wa ta'ala wa in min shay'in illa 'indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum amma hana ma wadansu mutane arziki ya yawarwace su hikima ce ta Allah nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya da Allah ya ba kowa kudi da ba wanda zai aiki kudin nan suke sa mutun ya fito ana sanyi tun lokacin asuba ko ba haka ba saboda buƙatar ka samu sannan kuma da Allah ya ba kowa babbar wadata to wa zai mu wani aiki sannan kuma Allah ya ce da ya ba kowa wadata da duniya ba za ta zaunu ba walau basatallahu arrizqa li'ibadihi labaghaw fil ard amma duk mutane suna jahilta waɗannan abubuwa sai dai mu taimaka ma juna Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wala taqrabul fawahish kada ku kusanci alfasha ma zahara minha wa ma batan wadda ta bayyana da wadda ta koyu duka dai an yi bayani akan su hadisi kuma da manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna dukkan masu sabo daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah zai iya yafe musu Allah zai iya daga musu kafa ba zai azabtar da su daga gawa ba sai waɗanda suke almujahirin masu bayyana sabo waɗannan su san da lokacin su ba zai yi nisa ba Allah shi mu na tsari wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta mun yi bayanin nau'uka gurgudun hali a cikin karatun da ya gabata illa bil haqqi sai da haqqi kuma mun yi bayanin haqqoki daban-daban da suke sawa a kashe rai zalikum wasaqukum bihi wannan shine ubangijin ku yake muku wasici da shi la'allakum taqilun dan saboda ku hankalta anan karatun mu ya tsaya satin da ya gabata to anan la'allakum taqilun hankali muka ce kala biyu ne akwai hankali na shari'a akwai hankali kuma ghariza wanda halitta ce mun yi bayani gurgudun abinda lokaci ya bamu muka ce in ka ji alqur'ani ya kore makafirai hankali hankali na shari'a yake nufi in ka ji wato alqur'ani ya tabbatar musu da wani hankali ko fahimta fahimta ta al'amarin duniya in ya kore musu sani ya kore musu sani na shari'a da hakikanin al'amuran da Allah subhanahu wataala yake nufi da su an gane ko amma in ya tabbatar musu da sani shine abin da ya shafi rayuwarsu ta duniya ina fata an fahimce ni dan haka kar kaga an kore wani wuri an tabbatar wani wuri kace ya akai haka wa'adallah la yukhlifu Allah wa'dahu walakinna akthara an-nas sace mi la ya'lamun ya ance la ya'lamun babu sani ko sace ya'lamuna zahiran min al-hayatid dunya wancan sani da aka kore musu daban wannan sani da aka tabbatar musu daban ina fata an fahimci wannan da kyau shi yasa ma Allah subhanahu wataala ya nuna yahudawa abinda ke sa wasu sabani tsakankanin su tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dalika bi annahum qaumun la ya'qilun to sai kace akai ba su da hankali a hankali na hankalta shari'a hatta da musulmi yanzu abinda ya kawo su cikin wannan bala'in da suke ciki a yanzu dalika bi annahum qaumun la ya'qilun ba su hankalta shari'a abinda bai kai bai taka kara ya karya ba shi yake dauka hankalin musulmi abinda ya kamata su dosa sai su barshi shi yasa makiya suke nan suna wargaza kasashen su suna yin irin yadda suka ga dama da su an fahimci wannan da kyau ko to Allah subhanahu wataala ya mun mai kyau shi yasa muke ganin abubuwa da dama ni'ima ce Allah ya baka hankalinka idan kai yi aiki da shi to zaka ci nasara amma idan baka yi amfani da hankalinka ba sai a tsere ma turawa sun yi amfani da kwakwalwar su game da duniya sun ci gaba a duniyar su amma mu mun ki amfani da kwakwalwar mu muna jiran komai sai an yi muna ina fata an fahimce ni to dan haka dai idan mutun yayi ta'tilin ni'mar da Allah ya masa shi ya sani wato malamai suke cewa shi kalima ta ta'qiluna hankalta an gane ko daga nan aka samo al-aql al-aql shine hankali to al-qur'ani yayi amfani da kalima ta al-aql fi'li madi yayi amfani da kalima ta al-aql a fi'li mudari'i amma bai kawo ba fi'li amri yace i'qil sannan kuma al-qur'ani bai taba amfani da kalima ta al-aql ba a matsayin suna ko al-uqulu hankulla an gane ko sai dai yace aqalahu أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون فعل ماضي كنن ننكو ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون كذا فعل مضاري كنن سيما لما يسوك تي أصل ونن كلمة العقل أنقالي كو أتي واتو أتكين يا رلا ربتي تاسمو أصلي لدقة توري و أبند ذا أتوري وني أبو دشيكو أبند أنك توري ذا أبند مشتقاتكين شي hadisi ya tabbata na Anas a cikin sunan Tirmidhi wani balarabe ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya an kawo sunansa Amr bin Umayya da ya zo da raquma zai bar raqumarsa ta yi kiyo to sai ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqiluha wa atawakkal kina aqiluha shin zan daure ta wa atawakkal in dogara ga Allah au utliquha koko zan sake ta wa atawakkal sai in dogara ga Allah ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo ya ce qala iqilha ka daure ta wa tawakkal sannan ka dogara an gane ko kina al akhdhu bil asbab la yunafi tawakkul ala Allah diriko da asbab wannan ba shike nuna baka yadda da Allah ba rufe gidanka ba shike nuna baka tawakkali ga Allah ba ka rufe gidan naka sannan kuma ka dogara ga Allah ko kuma ka dogara ga Allah kuma ka rufe gidanka domin nan da yace mai iqilha wa tawakkal ala Allah akwai iskali cikin aqida ga wanda bai fahimci larabci ba domin za a yi tawakkali ga Allah ne sannan mi sannan a rufe to bai ce mai ba tawakkal wa aqilha ba sai an kace alwawu la tufidu tartib domin nan dan an kawo wawun ba shike nuna wancan shi za a yi na farko ba walladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama sujadan wa qiyama ya ana sallawa ne ake farawa tsayuwa koko sujada dan haka alwawu la tufidu tartib dan kada ka ce ka je ka samu matsala a cikin aqidarka an gane ko sannan kuma alqur'ani da yazo ya kira hankali da wadansu kalimomi da wadansu jumloli daga ciki akwai annuha inna fi dhalika la ayatin li ulin nuha malamai lugha suka ce jami'i ne na annuhya to me yasa aka sanya masa suna hankali al'aqlu domin daurewa ne hankalin mutun yana daure mutun ya hana shi ya fada cikin abin da bai dace ba annuha jami'i ne na nuhya li'annahu yanha sahibihi amma yushinuhu amma yashinuhu wato yana hana mutun ya fada domin nahahu ay ya hane shi shi yasa aka sanya masa hankali suna annuha sannan kuma daga cikin sunayen da alqur'ani yayi amfani da su shine al-lubbu amma kuma alqur'ani bai kawo shi mufradi bai ce al-lubbu sai dai al-albab saboda mi saboda al-albab su malamai suka ce yafi wato sauki wajen fada da al-lubbu an gane ko wato yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab al-lubbu shine al-khalisu al-bahtu al-mahdu ta tacce wanda ba a garwaya shi da wani abu ba shi yasa yake amfani da hankalin da wato virus ba su shiga cikin shi ba su ka bata shi ko virus ko wanda yake fahimta faransanci sannan kuma waɗansu sannan kuma waɗansu daga cikin malamai suke bayani suka ce Allah subhanahu wata'ala ya kira masu hankali wato ulu baqiyya falawla kana min alqurun min qablikum ulu baqiyyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum ulu baqiyya ma abusa baqiyya saura malamai sun yi sabani me yasa aka kira su ulu baqiyya waɗansu daga cikin malamai suke cewa an kira su ulu baqiyya saboda lokacin da azaba ta zo su kadai suke fita waɗansu kuma suka ce a'a an kira su ulu baqiyya saboda su kadai ne adda saura a wajen Allah sauran ba kamar babu su ina fata an fahimce ni domin da samun su da rashin su duka daya sannan kalma ta baqiyya a cikin alqur'ani wani lokaci ta zuwa da ma'ana saura fa hal tara lahum min baqiyya wani lokaci ta zuwa da ma'ana ta hankali ulu baqiyyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard kenan ulu uqulin sannan kuma wani lokaci kalma ta baqiyya tana nufin arziki kamar yadda Shu'aibu ya ga ma mutanen sa baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaykum bihafiz in dai kana so ka koma cikin yaren larabci kenan kowane daga cikin su akwai dalilin da yasa aka sanya masa suna ba haka bane kawai kuma da yaren larabci yana da fadi ka koma cikin fiqhul lugha zaka ga hankali yana da sunaye daban-daban ana kiransa al-aqlu ana kiransa an-nuhya ko ba haka ba sannan ana kiransa al-lubbu da al-albab sannan ana kiran insanu wato sahibu baqiyya sannan kuma ana kiran shi al-hija da haƙarami ko ba haka ba sannan kuma ana kiran shi al-hasatu raja'tu li nafsi fattahamtu hasati al-hasatu da ha'un da sadun da ta'ana rufin al-aqlu ma'ana dai yana da sunaye da dama ka sai cikin yaren larabci ka sai ka bincike inna fi zalika la ayatin liqaumin yaqilun wa zalikum wasaqakum bihi la'allakum taqilun dan saboda ku hankalta kada ku bar hankalinku ya lalace ya zamanto bai da amfani an gane ko hankalinka ya zamanto bai da amfani sai ayi wasa da hankalinka a bata maka al'amuranka kamar yadda ake bata ma kasashen musulmi hankula da kuma kasashen mu na Afrika saboda an fahimci hankalin namu bai nuna ba kafiri yana ganin yafi mu wayo ina fata an fahimce ni to dan haka dai in muka yi wasa da wannan ni'ima akwai waɗanda suke takdirul aql abinda ke bata hankali ya bata hankalinka abubuwa ne guda biyu na farko malamai sun kasa takdirul aql akwai al-umurul maddiyya maddiyya shine abinda zaka sha ya gusar da hankali kamar kwaya kamar giya to sannan kuma akwai takdirul ma'nawi abinda ke gusar da hankali amma ba kwaya bane magana ce ko tunani wanda za a saka maka to wannan shine mafi hadari a rayuwa shine ake kira takdirul uqul zaka gane shi wajen tafsirin alqur'ani wadansu su bata hankulan mutane wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin su ce ka bauta ma ubangijinka sai yaqini ya zo ma dan qur'ani da ce to qur'ani shine yaqini don haka mu daina sallah wasu daga cikin su wani kuma wanda da wata aqira da bata dace ba wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ya ce to ai yaqini wani ilimi ne wanda in ka kashi shikenan zaka daina ibada da wannan wadansu ka daina ibada ko kuma wanda yace a'a ya halatta ka hita daga shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Khidr ya fita daga shari'a ta annabi Musa wa atainahu min ladunna ilma yati wa ma fa'altuhu an amri kenan kana iya ka saba ma shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan kafirci ne ko kuma mutun yace kamar aqida ta batiniya wanda za su ce a'a duk lafazin da ka gani a zahiri yana da ma'ana ta boye wanda Allah yake nufi da ita to ina an kai da ita wa zai fahimce ta kenan shi yasa su ba sa yin sallah sai su ce sallah kawai ramzi ce shine wai kamar tunawa da Allah ba wani abu ne sallah wa aqimis salata li dhikri sannan ko kuma haqiqa wani yace a'a haqiqa daban wanga qur'ani da kake gani ba haqiqa bane majazi ne haqiqa shine ka kai fahimta sanin Allah in ka kai nan ba sai ka aikata wani abu ba duk wannan takdirul aql ne bata hankalin dan adam ne kuma idan mutun yayi wasa wallahi a wannan lokacin suna da yawa za su fito ko ta hanyar musulunci ko su fito maka ta hanyar waɗannan turawan waɗanda suke kokarin su bata hankulan mutane ko kai da kanka ko cikin al'ummominka wannan abin da yake faruwa yanzu kenan duk abin da sa turawa suke bata hankalin mu a yanzu na anan kasashen mu na Afrika menene hankula ne babu domin dan Afrika sun fahimce shi daga cikin sifofin manyan sifofin dan Afrika shine shi ya fifita kansa da ƴan uwansa da iyalansa akan kowa shi inda ya samu to idan ba kowa zai kare ba ruwan shi bai taba tunanin cewa ba musibar da za ta shafi daya biyu uku wata rana ta kai gare shi ko ta kai ga ƴan uwansa a'a shikenan shi yasa saboda kansa zai iya halakar da duk al'ummarsa gaba daya wannan shine tunanin dan Afrika al-analiyya shi tunanin shi in dai shi zai fita to duk abin da zai faru ya faru shi yasa sun fahimci wannan hanya da ita ake zuwa da wake dai ake bata iri duk a halakar da mutanen mu sannan daga cikin tabi'a dan Afrika da suka fahimta suka ce kamar yadda wani fakir yake fada yace su turawa mutum mai rauni za su samu wanda ba kowa ba amma su daga shi sai ya zan wani abu amma mu ko Afrika dabi'an mutumin dake da kokari a cikin al'umma shine ake kokarin a ga ya rauna da sai an kai shi kasa masu kokarin su ga al'umma ta ci gaba a Afrika su ne ake ta fata a ga an kare da su amma su ko turawa wanda ba kowa ba ragaitacce shi suke mayarwa wani abu sai ya zan wani abu Ellen Johnson America ta kaba mata a kasar Liberia ta zan shugaban kasa ina fata an fahimce ni ko ba haka ba nan yanzu an kashe Gaddafi akwai ni general kana shi Haftar wanda can kowa ba bai san shi ba yanzu ya zo su ne suke taimako shi har ya zan wani abu ƴan tawayen da ba su da mulki a da su suke taimaka musu wanda ba kowa ba su dauke shi wanda bai da ma iyaye so kai shi tansu ba shi karatu zai zan wani abu ya zo ya mulki al'umma amma mu mai kokarin al'umma ta tashi ta san matsayin ta ko yayi kokari ya kawo tashi gudunmuwa cikin al'umma kullun shi ne ake fata ga ya kai kasa wannan takdirul aqli bata hankulan mutane ne to idan bamu bar waɗannan ba babu radda zamu wato zamu ci gaba saboda duk abin da zai kai mu gaba shine muke karawa Einstein ɗaya daga cikin Yahudawa wanda ke zaman kasar Jamus lokacin da Hitler ya fara kashin Yahudawa ya gudu ya je America shine mutumin da ya fara kirkiro makamin yadda za a yi a kirkire makamin nukiliya a duniya ya koma America ya zaman sa ya taba wadin wata magana yace ba yadda za a yi a magance matsala matukar tare da waɗanda suka kirkira ta ake shawara wannan shine matsalolinmu waɗanda suke kirkira matsala da su ake so a warware matsala yana ya warware matsala mutum ya tura a kashe ka amma jami'an tsaron da ya tura suka kashe ka su za a sa su je su binciko wane ne ya kashe ka yau shi za a samu mafita ba za a samu mafita ba dan haka musulmi mu kula da hankalinmu idan ba mu yi amfani da shi ba wallahi dukkan abubuwa za su zo su lalace kun ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka gina daula ta musulunci an gane ko kowa akwai cikinta akwai baki akwai dan salmanul farisi akwai wa amma buri guda suke da shi shine ni shine addini shi yasa cikin shekara 10 capital ta kafirci makka ta koma capital ta musulunci ina fata an fahimce ni domin duk abin da zaka yi takaba da shi a nan duniya nan za a bar shi ina fata an fahimce ni larabawan yanzu ba su dauki musulmai komai ba turai da america suka dauka wani abu sun raina su ko turawa ba su dauke su komai ba suna kashe suka makiyashi saboda ba addinin suka rike da gaskiya ba shi yasa in kudi zaka takaba da su zaka mutu nan zaka bar dukiya idan jaha ce zaka bar ta idan kasa ce zaka bar su idan yare ne zaka bar shi idan yaya ne zaka bar su idan mata ne zaka bar su duk wani abu wanda ba musulunci nan ba nan zaka bar shi to kada ka bata lokacinka ga bin wani abu wanda ba zai fitar da kai a ranar tashin alkiyama ba matukar ba haka ba zancin cin nasara billahi alladhi la ilaha illa huwa bai taso ba shi yasa wannan yana daga cikin abin da ke bayar da musulmai baya sannan kuma wani malami yake cewa idan ana son musulunci ya ci gaba to kada ka yi tunanin kai kadai ne wato kake kare gaskiya ko kai kadai ka san gaskiya ko kai kadai ne kake iya aiki da gaskiya a addinin musulunci na kowa da kowa ne ka ai at-tahdhir da haƙarami at-tahdhir shine a sha makanci abu a maida shi na wani alhali ko addinin musulunci na kowa ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na kowa ne ka'aba ta kowa ce a wanda ya saba musulunci a nuna masa kuskuren sai ya gyara dai daga cikin larabawan kauye hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari na abu huraira wani balarabi yake addu'a yake cewa allahumma arhamni wa muhammada wa la tarhamma ana ahada allah ka gafarta min da ni da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gafarta mu kowa bayan mu manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad hajjarta wasi'an ka kuntata an gane ko daga alhajar ne shine dutsi akwai kunci kenan wato ka kuntata abin da ke da fadi shine mushkilan musulmi abinda na kowa ne wani yake son ya mayar da shi nashi shi kadai to kaga ko an samu matsala ina fata an fahimce ni to dan haka waɗannan abubuwan ƴan uwa musulmi dole hankulan mu mu tashi mu yi tunani da su kada ya zamanto mu yi tahjir na waɗansu masail ko waɗansu abubuwa an gane ko sai ya zamanto abubuwan namu za su iya samun matsala an gane ko kada ya zamanto wato mutum ya wato kamar ƙungiyoyi na addinin musulunci marmakon su yi aiki su karfafa juna sai zamanto suna adawa da juna ya kamata ana iya ai aiki kai kayi tunanin ga abin da ya kamata in yi cikin musulunci sai ka kira mutane a zo ai aiki ba matsala wanda bai zo ba yana nan matsayin musulmi amma ku ku yi kokari ku ga kun ci nasara a fagen da kuka sa waɗannan su yi kokari sun ci nasara shikenan sai zamanto an yi musulunci aiki amma yanzu in ni koma ina ganin cewa in ba kungiya ta ba to duk wanda ya yi musulunci aiki ba musulunci ne ma aiki ba kaga an samu matsala saboda waɗansu sun yi musuluncin kafin a kirkiro kungiyoyin su yi musulunci aiki kuma sun tafi to su ko menene makomansu ko menene matsayinsu ya kamata mu fahimci menene yake fuskantar mu a yanzu kafirai suna kashe mu ko ko sai ga wani shi in ba tare da shi kake aikin da'awa ba in ba karkashin shi kake ba in ba bin son ran shi kake ba in ba umurnin shi kake bi ba in ba abin da ya fahimta a musulunci kake bi ba kai ba musulunci ne kake yi ba kama fahimta shi ita ma ta zama wani nasibi wanda ya zama to wajibi ne a bi shi kama umurni shi ya zama to shi ma wani nasibi wanda dole sai an bi shi wannan abubuwan ya kamata musulmi duka mu lisance su muna son mu ci nasara Allah subhanahu wataala ya gane da mu zalikum wasaqukum bihi la'allakum taqilun wannan shi ne akai muku wasici da shi la'allakum taqilun dan ku hankalta kada a bata muku hankalin ku domin turawa suna son su yi as-saytara 'ala al-uqul su zaman to suke da iko akan hunkullan mu wal huqul su zaman to suke da iko akan abubuwan da ke cikin kasa jami'i ne na al-haql gona ta noma ko gona ta ma'adani duk inda suke a duniya ma mai tunan za su yi kasashen da akwai albarkatun noma suna can kaga kasar Mugabe sun mamaye kasar Afrika ta kudu sun zo sun zauna sun ki tashi har sun zo yan kasa saitsara inda kuma akwai ma'adanin makamashi suna can au qulu kuma hankalinka ana so a bata shi a bata addininka ta kowane fanni kuma a ce baka san komai ba an ce maka baka iya faransanci ba an koya ba faransanci an ce baka iya turanci ba an tuya ba turanci an ce baka iya kaza ba an koya ba an ce baka iya geography ba an koya ba an ce baka iya history ba an koya ba karshe an zo an ce ma har qur'anin da addinin musulunci baka gane ba su za su koma yadda zaka yi musulunci sannan kuma an dawo an ce a hatta da kwanciya da matarka baka sayar da bai dace ba ga yadda ya kamata mutum ya yi kwanciya da mace shikenan subhanallah Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu zalikum wasaqukum bihi la'allakum taqilun wannan shine ake muku wasici da shi dan ku yi hankali ma'ana ni'imar ku ta hankali kada ku bata ta ku bari wani abu ya bata hankalin ku ku zamanto kuna da tunani da fahimtar nafsi da inda ya dosa da irin yadda ya kamata ku ba da raddi ga mutumin da yake son yi muku suka idan ba akan gaskiya yake ba malami Allah ya ce
wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون
الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم kada ku kusanci dukiyar maraya la wannan ita ce ake kira annahiya wannan kuma taqrabu fi'lun mudari'un an gane ko majzumun bila annahiya wa alamatu jazmihi hafun nun li'annahu min al-af'al al-khamsati inji malaman nahwu wala taqrabu kada ku yi sake ku kusanci mal al-yatim dukiyar maraya in an ce mal ba ana nufin kudi ba an gane ko abinda maraya ya mallaka gida kudi wato dukiya ce ta maraya an gane ko mota dukiya ce ta maraya ina fata ana fahimta ta duk abinda zai mallaka dukiya ce gona dukiya ce ta maraya dan haka nan sai ai rabon gado a ba mata kudi a hana musu gonakai ko gidaje a ce su mata ne wannan ba gaskiya bane للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا da haka kada a kusanci dukiyar maraya don mi domin kusantar dukiyar maraya zai kai mutun jahannama duk abin da kaji Allah yana akwai dalili innal ladina ya'kuluna amwal al-yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira nan kalima tamal asalin alif wannan wawun ne laraba suna cewa mala yamulu multu idza tamallaktu shay'an idan kan mallaki wani abu amma in anka ce mala yamilu kaga ya karkata kenan wani lokaci zai zama tuwa ma'anar duka dai ce tsakanin mai wawun da mai ya'un wani lokaci za ta canza misali kaga in anka ce mala yamilu ya karkata mala yamulu ya samu dukiya qala yaqulu ya fada qala yaqilu yahi bacci mata wato yamutu ko mata yamatu ko mata yamitu duka ma'anar shi ya mutu sannan kuma zala yazulu ya gushe zala yazilu ya gusar mana yamunu yana daukan nauyin abu mana yaminu yayi ƙarya to kaga in baka san wannan ba sai aje a kada ka cikin rami muna bada wannan ne saboda dalibai su shiga taitayin su kenan mal na asidun alifikin shi wato wawun ce wala taqrabu mal al-yatim wato kada ku kusanci dukiyar maraya Allah subhanahu wata'ala ya hana wannan illa billati hiya ahsan sai da hanya wadda take ita ce mafificiya ai illa wato alkhisla allati hiya alahsan sai da hanya wadda take mafificiya shi wannan illa shine sun kace istisnaun ne mufarraq ba'da ba illa ba ta aiki shi ba a ce mai mustasna da mustasna minhu wadansu malamai suka ce illa billati hiya ahsan yana matsayin hal wadansu malamai suka ce wato na'tun ne na masdar wato illa billati hiya ahsan illa qurbanan billati hiya ahsan sai kusanci wanda yake shine mafi kyau Allah yace bai ce mai kyau ba sai yace mafi kyau saboda a nuna ma abu ne wanda yana buƙatar taka tsantsan ina fata an fahimce ni kula da marayi kuma yana daga cikin alkafala al-ijtima'iyya dai ne daga cikin hanyoyin da ake bi na al'umma ta taimaki kanta da kanta shine alkafala al-ijtima'iyya dan haka kuma kyautata musu da kiyaye musu dukiyoyinsu abu ne wanda shari'a ta yi bayani sai ka dauki mawdu'i kadiba cikin suratul nisa kadibi ayoyi daban-daban inda Allah subhanahu wata'ala ce a kare musu haƙinsu na farko saboda suna da rauni an gane ko Allah subhanahu wata'ala ya umurri da wannan in ba su da dukiya kuma ayi kokari a taimake su don ba a san abin da za su zamanto ba wanda yafi kowa daraja yafi kowa kima wanda ba a yi irinsa ba kuma ba za a yi irinsa ba shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ya tashi a matsayin maraya ya kama al'umma abinda wani bai taba kawo ba kuma har duniya ta tashi wani ba zai kawo irin wannan ba da haka rashin kula da marayi al'amari ne mai hatsari wanda kawai muna ganin kaza kaza Allah subhanahu wataala yayi umurni ku ba su dukiyoyinsu wa atul yatama amwalahum kada a danne a yi sama da fadi ku ba su dukiyoyinsu malaman balaga sun kace na al yatama ba ana nufin marayi ba a bi itibari ma kanu alaihi domin marayi ba za a ba shi dukiyarsa ba sannan kuma ya faɗi sharadi wabtalu al yatama hatta idha balagu an nikaha kaga na farko su kai wajen aure fa in anastum minhum rushdan in kun fahimci cewa sun hankalta to fadfa'u ilaihim amwalahum kaga sharuɗa alqur'ani ya faɗi da za a ba su dukiyarsu in kacce ta zalunci kuma wuta innal ladina ya'kuluna amwal al yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara in ko baka ci zulman ba mafhumu wuto Allah ba zai kama ka ba wa man kana ghaniyan falyastafif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf ana iya ayi rayuwa tare da su wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al mufsida min al muslih ana iya a ci abinci tare da su a taimaka musu gurgudun abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurni in ka kyautata ka sani in baka kyautata ba ka sani wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsan sai da hanya wanda take ita ce mafi kyau hatta yabluga ashudda har sai ya cimma karfinsa an gane ko kalima ta ashuddu in an ce balaga yablughu mislu nasara yansuru ashuddahu malaman tafsiri da malaman lugha suka ce to wanga kalima an tattauna kanta wadan sun kace shi ashudda ashuddu wato jam'i ne wanda bai da mufradi kenan akwai kalmomin da suna da jam'i amma ba su da mufrad an-nisa an gane ko mata amma ina mufrad kinshi min lafzihi babu wadansu malamai suka ce to irin wannan ne wadansu malamai suka ce a'a ba jam'i bane kalima ce mufrad mithlul anuk anuk shine wato ar-rasas kamar abin da zamu ce ma kamar dalma kenan anuk da ashudda shi wannan asalin shi anuk ne domin alhamza biyu ne kawai ne ce an yi kuskure an gane ko wadansu malamai suka ce shi ma wannan magana ba ta yi ba wadansu daga ciki suka ce a'a shi ashuddahu jam'i ne na ashiddatu in an ce ni'matun sai a ce an'umin kenan ko in an ce ashiddatu sai a ce ashdudin amma sai an kai idghamud dal bil dal an kace ashuddahu har sai ya cin makarfin sa wadansu sun kace kai shi an'umin jam'i ne na nu'min kamar yadda ake cewa bu'usin a ce abusin wadansu malamai suka ce a'a yana nan dai matsayin jam'i ne na shidda domin an cire ta'un rijlun sai a ce arjul kafafuwa qidhun shine wato mashi sai a ce aqduh dirsun shine haƙura wannan wanda suke ce ma gubba wannan masu tamna kashi jam'in shi adrus an gane ko shi yasa malamai wadansu suka kawo wasu malamai suka ce a'a jam'i ne na shuddu ai mata zamba kamar wuddu sai a ce a wuddun masoya wadanda kake kamna ko bu'sun abusun wadansu malamai suka ce jam'i ne na shaddun kalbun aklubun falsun aflus jam'i ne hatta ya bulga ashudda ko mu ce mufrad dai ko mu ce jam'i ma'ana har sai ya kama karfinsa shine abin da ake bukata hatta ya bulga ashuddahu sai ya kama karfinsa wadansu malamai to ya ake gane mutum karfinsa ya kama ya cimma karfin nasa wadansu suka ce idan mutum ya sun yi amfani da tsawo idan aka auna mutum ya kai khamsatu ashbarin shibri guda biyar kenan wato kamar yance shibr matsayin kamar taki yake wato ma'ana an ka auna 1 2 3 4 5 to nan ne balaga kenan sun kalli kamar abinda za a auna da meter abinda ake cewa meter ko mita wadansu malamai suka ce a'a shekara 15 su ne alamun balaga kaga sun yi amfani da azzaman suku an gane ko sun kafa hujja da hadisi na ibnu umar wanda yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim lokacin da aka zo da ibnu umar yana da shekara 14 za a je wajen yaki na uhud sai manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a mayar da shi gida amma lokacin da aka zo za a zo yakin khandaq yana da shekara 15 sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya fita da su wajen yaki suka ce to wannan shine dalilin su cewa dan shekara 15 ya balaga waɗansu malamai suka tafi cewa shekara 18 akwai riwaya wanda ake kawowa da waɗansu malaman fiqhu da suka ce shekara 18 waɗansu kuma suka ce a'a shine gashin mara ya zama to ya bayyana ga dalibi alamun balaga kenan mace kuma waɗansu suka ce a'a idan ta fara jinin haila waɗansu kuma suka ce a'a idan ya fara mafarki mani yana fito masa ya fara mafarkin mata malamai suka ce a'a to wannan duk ba shi za a kalla ba wani yana rigan wani mi wani yana rigan wani balaga ya danganta daga halitta waɗansu malamai suka bambanta suka ce mata da maza mace tana rigan balaga daga namiji alhali ko wani namiji yana rigan wata mace mi saurin balaga waɗansu malamai suka ce a'a a kalli mutanen da suke rayuwa wajen zafi da wajen sanyi domin a al'ada mafi yawancin lokuta mutanen da ke rayuwa wajen sanyi suna saurin balaga fiye da mutanen da suke rayuwa a wurin zafi wannan shi ba wani abu ne suka kawo waɗansu kuma suka ce a'a a kalli inda mutum ya tashi gidan wadata yaro yana zafin balaga yana saurin balaga amma gidan talauci baya saurin balaga almuhimmu dai duka istihadatu da malamai an gane ko zance mafi inganci za a kalli dai alamomin da suka bayyana shikenan saboda wani ya danganta daga halittar da Allah subhanahu wataala ya masa waɗansu suka ce hatta yablugha ashuddahu shekara 33 waɗansu suka ce hatta yablugha ashuddahu shekara 40 ina fata an fice ni to wannan hatta yablugha ashuddahu anan ba zai taba yiwuwa ba dauki shekara 33 ko shekara 40 amma wajen annabta sun kalli wato wani abu ne kamar abin da ya zo cikin suratul ahqaf hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin anan bazai yiwa ba mu dauki shekara 33 amma su wajen annaba walan ba balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma cikin suratul qasas wajen annabi musa muna iya cewa shekara 40 an gane ko domin bulughul ashad wajen annabta shekara 40 ne bai hana kuma a samu istisna'i waɗanda aka yi ma annabta ba da shekara 40 ba wa atainahu al-hukma sabiyya ko ba haka ba to amma dai shekara 40 din nan a wannan wurin wajen maraya magana tayi nisa duk da yake malamai suka faɗe ta an gane ko wajen annabi yusuf walan ma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma babu wastawa a cikin suratu yusuf wajen masu har da alqur'ani ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده har sai ya cimma karfinsa shi idan ya zamanto fasiki ne yana shangiya shin za a bashi dukiya akwai riwaya wajen imam malik cewa koda fasiki ne inda ya kiyaye dukiyarsa zai shagiya ana iya bashi imam shafi'i yace idan mutum fasiki ne a wata riwaya an gane ko ba za a bashi ba imam abu hanifa yace duk wanda ya kai shekara 25 ba za a bashi dukiya ba za a iya bashi dukiyarsa ko da yana banna amma zance mafi inganci mu dawo manasi na alqur'ani wala tu'tu sufaha in dai an fahimci mutun yana da wauta ta kashe dukiya bai san yadda ake sarrafa ta ba ko shekara 60 gare shi ba za a bashi dukiya ba domin illa shine as-safahatu shikenan ina fata an fahimce ni wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda har sai ya cimma karfinsa to wannan hatta tufidul ghaya har sai ya cimma karfinsa to ba ana nufin ba idan mutun ya kasance ya cimma karfinsa in an ba shi dukiya ba mutane suna iya su ci dukiyar la mafhuma lahu hatta yablugha ashudda Allah ce kada a kusanci dukiyar har sai ya cimma to wannan gaya ba ta daga cikin abin da ake nufi domin ba ana nufin in mutun an ba shi dukiya ba ku zo ku wasa shi ta bayan an ba shi dukiya ba haka alqur'ani yake nufi ba mun fahimci wannan da kyau wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu fahimta dole ma wannan sai mun dan yi bayani kadan akan shi saboda la mafhuma lahu wato a cikin ilmu usulul fiqh abin da ake cewa al-mafhum sai a faɗi wani abu sai zaman to zaka iya fahimtar kishiyarsa a cikin wannan kalima to akwai lokacin da ake yin aiki da shi akwai lokacin da ba a yin aiki da shi bari mu bada misali malamai sun kasa mafhumu gida biyu suka ce akwai mafhumul muwafaqa akwai mafhumul mukhalafa to shi mafhumul muwafaqa shine ya zaman to ya dace da lafazin da aka kawo ba kishiyarsa bane bari mu bada misali Allah subhanahu wataala yace innal ladina ya'kuluna amwalal yatama wadanda suke cin dukiyar maraya zulman zalunci sai sun kace to da al-aklu da al-ihraqu duka sun shigo ciki ko ba haka ba kenan dan mafhumul musawi ne domin da ihraqu da al-aklu suna tafiya akan abin da aka haramta sannan kuma da Allah ya ce fala taqul lahumā uffin kada ka ce ma iyayen katir ko tar to ina ga bugu
ina fatan kun fahimce ni kaga mafhumul muwafaqa ne to sai suka ce kowanne daga cikin su kuma mafhumul muwafaqa an gane ko akwai wanda yake min babi aula fala taqul lahumu uffin fadharbu min babi aula al ihraqu wal aklu sun kace mutasawiya ne duk da yake dai cewa mutasawiya ne mutumin da ya ci tarayuwa akwai hannu ya da amfani wanda ya kora kuma ai bai amfani da shi ba dan haka dai istilahi na malamai wallahi alam suka ce kowanne daga cikin su imamu shafi'i yana kiransa al qiyas fi ma'na al asl shi bai dauke shi mafhum ba qiyas ya dauke shi sai suka ce qat'iyyun akwai wanda tabbas in an duba haka nan ne akwai wanda madlulun ana zato domin an ce uffin kada ka ce tir kaga zagi ko bugu ai shi wannan babu shakka a cikin haramcin sa to amma akwai wanda madlulun ne tana yiwa ai zaton shi misali hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam na barra dan azib wanda yana cikin sunan abi dauda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wato abin nan abinda za a yi layya da shi idan ya kasance yana da ijiya daya to ba za a yi ni ba ba za a yi da shi ba al aura'u bayyinun awruha to sai malamai suka ce to al amya'uha ai ita min babu aula ko ba haka nan bane amma sai suka ce laysa maqtu'an bihi domin mi domin yana yiwa wanda al amya'u abata abinci fiye da waccan sai zaman to ta samu rayuwa wanda take ta fi ma waccan koshi da mai kesa sun kace gaira maqtu'un bihi ba za a yanke da shi ba amma wanda yake musawiyan ne amma madlunun fihi kama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yazo a cikin sahih al-bukhari yazo a cikin sahih muslim hadithina ibn umar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man a'taqa shirkan lahu fi abdin wanda ya yantar da wani sashi ko wani rabo ko wani kaso nashi na wani bawa to kuwima za a kawwama abin da ya saura wancan zai biya dan saboda wancan ya samu yanci sai aka ce to shin baiwa tunda yace fi abdin shin za ta zaman to kamar haka ita ba mace haka ne ko ko ba za haka ba wadansu malamai suka ce to abin da ya samu ke shakka saboda da namiji da mace a wajen insaniya duka ɗaya ne amma tana yiwa shari'a akwai abin da ta hangama na kasancewar namiji yana da wani abu wanda zai iya yi na jihadi da abin da ya kama da haka wanda mace ba za ta iya yinsa ba dan haka dai wannan babi ne mai girma a wajen usulul fiqh dalibai ilimi sai an kama jiki malamai suke cewa shi mafhumin nan kala biyu ne akwai mafhumul mukhalafa ya an ce mafhumul mukhalafa da kishiya to mafhumul mukhalafa yana da matakai sun kai guda bakwai na farko akwai abin da ake cewa mafhumul ghaya fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra in an saki mace saki uku ko ba haka ba saki uku nan ba a hade ba tunda akwai sabani daya biyu uku an yi surarrabe yace to fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra sai ta aure wani to wannan hatta din ita ce ta ba mu fahimta kenan cewa sai ta yi wani aure hadisin sahih al-bukhari da sahih muslim na rifa'a da ta so tana son ta kobawa zuwa ga mijinta an gane ko imra'atu rifa'a ya an ce rifa'a namiji ne ya an ce rufa'a kuma mace ake sanya ma wannan suna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqi usailatahu kaga wannan hatta ta hadisin irza ta kara fassara maka abinda a hatta wanda a cikin alqur'ani an gane ko to wannan ana kiran shi mafhumul ghaya ba za ta halatta ba har sai ta aura ta hanya hatta mun ka fahimci wannan na biyu akwai mafhumul shart wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadana hamlahunna idan matan ku suna da ciki kuka sake su to fa anfiqu alaihinna kuciyar amma nan ba ana nufin mata ba ko wace mace wanda kai mata saki uku domin matan da kai ma saki daya biyu wannan tana matsayin mata kaciyar da ita bai shigo anan ba amma idan ka yi saki na uku kuma tana da ciki fa anfiqu alaihinna amma saki na uku ba za ta zauna gidanka ba in babu ciki shikenan ciyar da ita bai zaman to wajibi akan ka ba an gane ko sannan kuma akwai abin da ake kira mafhumul wasf fil ghanam as-sa'ima zakatun dabbobi as-sa'ima wanda suke zuwa wajen kiyo zakatun suna da zakawan da muttafaqun alaihi amma wanda ke gida ana ciyar da ita wannan shine sabani malaman hanafiya su musayar da wannan ba amma akwai abin da ake kira mafhumul adad abinda ta adadi za a fahimce shi Allah yace wato fajliduhum samani na jaldatan ku yi musu waɗanda suka yi kazafi abin nan bulana nawa 80 to kaga ana yin 79 ba zai yi ba qur'ani 80 yace ana yi 81 ba za a yi ba to mafhumul adad kenan sannan akwai abin da ake cewa mafhumuz zaman wal makan al hajj ashhurun ma'lumat hajj sha ashhur watanni ne ma'lumatin kenan zu ashhurun ma'lumat idan da ba da wannan ba da duk lokacin kaga ma zaka yi aikin haji amma tunda an ce watanni ne sanannu to mafhumu wato zarfu zaman kenan sannan kuma itikafi wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi kaga wannan ne itikafi ana shi fil masajidi saboda wato mafhumi na zarfu al makan sannan akwai abin da ake cewa mafhumul illa in anka ce a'ti sa'ila li hajatihi ka ba wanda ya roka saboda bukatar sa kaga wannan ya nuna wanda yake bai da bukata ba za a bashi ba ina fata an fahimce ni to sannan kuma akwai abin da suka ce mafhumul laqab shine suna yazo a matsayin shi na jamidi wanda ba suna bane wanda an kai mushtaqqu ba wasfu ba to wannan wani lokaci malamai suka ce ana aiki da shi wani lokaci ba za a aiki da shi ba domin inda ba a aiki da shi in aka ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na alam nan ba ana kallon mushtaqqu bane kaga ba shike nuna wanda ba Muhammadu ba ba manzon Allah bane amma inda anka ce rijalul la tulhim tijaratu wala bai'un an zikrillah wa iqamis salati wa ita'az zakah wadan suka ce wanda yake nuna rijalun kinnan mazaje dai juma'a ta wajiba akan su mata juma'a ba ta wajiba akan su ba ina fata an fahimce ni amma duk da yake rijal wanda yake suna ne ba mushtaqqun ba wannan bayani ne mai yawa dalibin ilimi sai ka kan makankar tashi zuwa karatu malamai suka ce kuma karfin su to yana da yawa dan haka in aka zo da shi a cikin karatu ana farawa ne da mafhumul hasa in an ce hasr abinda anka sha makance wadan sun kawo annafi wal isbat la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kaga kai nafi sannan kuma kai isbat malamai suka ce wannan bai shiga daga cikin mafhum wannan yana daga cikin abinda yake ce sarih amma abinda ake ce ma al mafhumul hasr shine innama ita innama ta sha makance yana yiwa abin ya zamanto hakikatan sha makancewa gaba dai tana nufin wani sashi ake nufi in an ce innama allahu ilahu wahid kaga mafhumul hasr ne an gane ko babu wani abin bauta in ba Allah ba to in suka hadu za a kalli mafhumul hasr sannan a kalli mafhumul shar sannan a kalli mafhumul wasf sannan a kalli mafhumul adad sannan a kalli mafhumul laqab in suka ci karo da juna a cikin shari'a wannan ba karatu bane wanda mutum zai zuwa kai tsaye lokaci ya ce ya kwashe shi dole sai da bincike sai an koma malamai a ƙarshe kafin mu shiga gaba wato sai mun yi hattara ɗaliban ilimi saboda nan ne waɗanda ba su fahimci alkur'ani suke banna ba shi wannan mafhumukin da muka faɗa akwai lokacin da ba a aiki da shi kwata-kwata ba a aiki da shi misali na farko in Allah ya faɗi abu ya yi shi don ya ni'imta muna to wannan sifar da aka kawo ta ni'ima ba a aiki da ita da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lita'kulu minhu lahman tariyan huwa alladhi sakhara lakum al-bahra lita'kulu minhu lahman tariyan ku ci naman da ke danye ba ana nufin naman da ke cikin teku ba in ya bushe ba za a ci shi ba ya kamata ka gane cewa dan ni'ima ne anka fata tariyan asalinsa ne aka fada abu na biyu kenan in ya zo akan imtinan ba a aiki da shi abu na biyu in ya zamanto abin ya faru tun zamanin manzo halin da suke ciki sai aka kawo shi to nan ba a aiki da shi wala taqtulu auladakum min imlaqin ba ana nufin ba in ba dan talauci ba kana iya kashe ayyanka ko kuma la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya min dunil mu'minin kada mu'minnai su riki kafirai an gane ko a masoya su bar mu'minnai ba ana nufin a'a in ka hada kafirai da mu'minnai yayi ba a'a ana nufin halin da aka samu waɗansu suna yi ne waɗanda suke son su hada musulmai da kafirai amma ba ana nufin abin ya halatta ba ina fatan kuna fahimta ta ko kuma abin da ya zamanto shine galibin abin da yake faruwa وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن با انا نفهم با اغوليرك كو اغولرك idan tana tare da kai cikin gida amma fi hudurikum amma in ba gidan take ba shikenan kana iya ka aure ta ba haka alqur'ani yake nufi ba wannan jarhun ne alal ghalib koko abinda alqur'ani ya kawo dan taukidi ko shari'a wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamin inna in kunna yu'minna billahi wal akhir ba ana nufin martar da ta koye cikin ta ba shikenan ta kafirta dan da wannan ne in khawari suke ta kafirtar da mutane an gane ko sai abinda suka ce idan mutun yayi tambaya to tana yiwa shi bai san hukuncin ba tana yiwa ya sani kenan in ni tambayka wane yana nan ba shi ke nuna cewa baban da shi babu wani saboda ni tambayar da nake ta wane ce to wannan ba za a sa shi ba sannan kuma suka ce in mutun na jin tsoro kamar sabon shiga musulunci ya shiga musulunci sai ya dauki dukiya ya bayar ce ka raba mu musulmai to wannan ba a dauka cewa wanda ba musulmi ba a bashi ba dan tana yiwa saboda yana tsoron musulmai ne yace a basu ga musulmai bai san kuma musulunci ya yarda hatta da kafirai ana iya kyautata musu idan wurin da musulunci ya yarda ne idan wannan min ajlil khauf suke kira shi sannan suka ce in malami ne ya tambayi hukuncin abu to in ya san hukuncin kishiyar sa ba za a yi masa hukunci da shi ba in bai sani ba kuma ba za a yi masa hukunci da shi ba dan haka ne wanda ya sani shi ba za a sa shi ba shi yasa kada ka fassara alqur'ani da waɗannan mafahim ka kada musulmai cikin bala'i wala tukrihu fatayatikum ala albigha'i in aradna tahassunan kada ku tilastar da fatayatikum wato bayinku in aradna tahassunan in suna da buƙatar su kare kansu to shikenan dan misali mace ita ba ta buƙata sai a bar ta je ta yi zina kaga alqur'ani ba haka yake nufi ba wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatan minhum ma'aka wannan suka ce ah in kana cikin su ka tsaida musalla sun ka ce salatul khawf tunda manzo babu shinan to shikenan bata halatta ba tunda an ce wa idza kunta fihim kaga wannan gurgo fahimta ce falaysa alaykum jinahun an taksubu min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru ba ana nufin sai ana cikin jin tsoro ba kamar da ayan qur'ani suke fada da su da zahiriya ko kuma idan ya zamanto a'a abinda aka kawo shi alqur'ani ya kawo shi saboda kaidi cikin halin wani abu da ya faru wallahi ya isla min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin in irtabtum ba ana nufin sai in kun yi shakka ba a'a ko an yi shakka ko ba a yi shakka ba hukuncin su guda ne dan haka waɗannan mafahimikin wani ɗalibi yayi risala akan su yayi bayanin su gurgudun hali duk ɗalibin da yake son fahimta alqur'ani da kyau ya koma mazuwa irin waɗannan karatutukka in ba haka ba wallahi zaka fitar alqur'ani ba daidai ba wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiman farihanun maqbuda in kun kasance akan balaguro to wannan ba shike ne da ba a irhan ba in ana nan domin hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba akan balaguro ba kuma yayi bada abin shi jingina ga wani ba yahudi da haka fahimtar alqur'ani wallahi sai an daji Allah subhanahu wa ta'ala ya garar da mu wannan dan tsakurwa na ni kadan ka nemi wannan ar-risala al-mafahim kaga yadda hukuncin take cikin shari'a da haka wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda hasayatin makarfinsa wa awful kayla wal mizan ku cika al-kayla abin aw wal mizan kuma da abin aw an gane ko wato shi al-mizan mafi yawanci kamar su zinariya su yake aiki da al-waznu al-kaylu kuma kamar at-tamr to malamai su suka ce ah to ai wannan masdar ne an gane ko al-kayl da al-mizan ai kala yakilu kaylan wazana yazinu an gane ko sai suka ce to shi al-kaylu masdar ne al-mizan an gane ko wato wadan suka dauke shi a matsayin masdar wadan su suka dauke shi a matsayin ala kayan aiki ne mif'al shine abinda ake aiki da shi al-misbah abinda ake ganin haskawa a samu haske to wa awful kayla wal mizan ko cika abin aw ko ya zamanto masdar ne sai aka yi amfani da shi an kai ana nufin ismul ala ko kuma ya zamanto a'a an shafe abinda ake bukata kenan wa awfu mikyal al-kayli wa wazn al-mizan ko ga an gane ko kowa mawzun al-mizan kenan sai aka shafe mudaf aka kawo mudaf ilayhi a wajen shi wadansu malamai suka ce a'a babu matsala wa awful kayla wal mizan kawai babu matsala larabawa har sun kasance suna amfani da wannan kalima a wajen abin awan ko ko shi awan da kanshi dan haka duk dai ba sai ka kaddara abin da kake so ba magana ce ta malamai me yasa Allah ya umurnin wannan saboda ayi dabtil alaqa bayyuwa a ce abubuwa in ba a aunawa sai kaga za a tafiya mikyal sai su tura suka ce kilo kaji mikyal kilo dole sai an auna idan ba haka ba za a samu matsala domin ba a san ton nawa aka karba ba buhu nawa aka karba yimi ake yi me yasa kuma Allah ya wannan saboda kada fasadul ijtimai a samu banna cikin mu'amalolin al'umma shi yasa qaumu shu'aib daga cikin kaba'ir da suke aikatawa bayan shirka akwai mi akwai tauye mu shi yasa Allah kawo kisoshin su وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان قصة تاضو أتكن سورة الأعراف سننتاضو أتكن سورة الشعراء أنقاليكو دكما واتو سورة هود دكما سورة وراري ده هكذا يا القرآن يا فرئير اللي فين دسوك أيكتا الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكسر كونكو ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين تدهك أهنا أتوي أما أقول أبن ديك كما تمفهمت إذن يزمنت أنت تيا تيا كرج وانا أبو تكنت حرامني تو إنا قبال ميدا ألا يباشي إلي ميقوي إلي منسا أكا وان دا يقوي إلي ميكا قائلة كان حسري domin wannan tiya ce tiya kuma nawa dubu nawa ake zalutar mutane ko kuma cikin tiya idan ba mutun ya rage za a gane shi ba za a gane shi ba to ina ga wanda aka bashi duki al'umma gaba daya ya sarrafa ta cikin son ransa an gane ko ina kuma ga motocin da za a sayar mota ta ci kilomita 300,000 sai ka maido shi 90,000 ta kwaci miliyoyi ga mutane kana nan kana kallon mai tiya daya ina fata ku ce ni ina manyan kasuwanci na abubuwa da aka yi na zalunci ka zo ka auna ba mutun gida daga baya ka dibinan ka hada kai gidaje haka ko kuma ina ga wato lokuta da ake bayarwa na karantarwa mutun ya dibi awa 1 minti 30 ya minti 15 ya gurcen ya je ya 15 ya hada kudi masu karantarwa dan haka idan ya zamanto tiya ma an ce sai an yi hisabi to waɗanda suka dibi abubuwa masu yawa suka yi zalunci su shirya bakansu wa awful kayla wal mizana bil qist ku cika bil qist da adirci wadansu malamai suka ce in an ce al qist shine adirci wanda yake na karshe amma an ce al adlu adirci ne wanda yake wato mai sauka sauka shi yasa Allah ce bil qist wato akhassu min al adl shine cewa adircin wanda ya kai makura kalima ta al qist kuma musallas ne lugawi in an ce al qast an kai maqafun fatha shine zalumci al qist adirci القسط ترارن وتا القسط ظالمتي واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا القسط شيني ادرتي ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا القسط كما شيني ترارن وتا ده هكا ان بابو وسدي كاسك cikin matsala wadansu malamai suka ce shi bilqist kinnan hali ne min alfa'il daga fa'il wanda zai aikata aikin ai muqsitina kuna masu yin adalci a cikin abin da za ku aikata ko za ku auna wadansu malamai suka ce hali ne na maf'ul ai mutalabbisain bilqist ya zaman to abubuwan da za ku aikata sun tudanya da adalci kuma duk ma'anar da mafi yawanci tana kusa la nukallifu nafsan illa wus'aha ba za mu tsora ma wata ne ba sai abin da ta iya dauka malamai suka ce ihtirazan wa ihtirasan an kawo shi don saboda da an ka ce sai kai adalci gaba ɗaya kakaf hankalin kai na iya tashi sai Allah ce la nukallifu nafsan illa wus'aha a cikin suratul a'raf akwai la nukallifu nafsan illa wus'aha nan da an ka ce la nukallifu nafsan illa wus'aha sai an ka ce wa idza qultum can kuma da an ka ce wal ladina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khaliduna a cikin bakar an ka ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba la nukallifu ba a cikin suratul talaq an ka ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra wa idza qultum idan kuka tashi fadar magana fa'dilu ku yi adalci to ba kawo aiki ba wadansu sun ka ce a'a an shafe aikin wadansu malamai suka ce a'a me yasa aka kawo wa idza qultum ba a kawo aiki ba saboda shi aikin shi an min babu aula idan magana da tafi sauki in zaka fada sai kai adalci to balle ma abinda zaka aikata wadansu suka ce a'a tunda an ka ce wa idza qultum saboda shi magana ita ce mafi sauki ga dan adam an gane ko halishin ka kana saurin motsa shi yasa aka kawo shi saboda aiki abu ne mai bukatar wahala da tunani shi yasa babu abinda aka ce ayi mai yawa sai ni sai an baton Allah saboda halice zai iya yin mai yawa kuma mai kyau ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katira amma wajen aiki sai an ka ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shine abinda aka ce za a iya yin mai yawa duk da yake yana da kyau amma in ba shi ba ahsanu amala wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba koda ya kasance makusanci ne ai walau kana al-maqul fihi ko al-maqul lahu wanda zaka fadi magana wanda zata amfane shi aw al-maqul alayhi ko wanda zaka fadi magana wanda zata zama to zata iya hawa akan shi akwai haki akan sa fa'dilu ku yi adalci walau kana dha qurba ko da ya kasance makusanci wa bi ahdillahi game da alƙawalin Allah wannan ba zai samu bayani mai yawa ba aufu ku cika alƙawalin Allah alƙawalin da akwai tsakaninka da Allah wadansu malamai sun dauke shi nan sai wanda akwai tsakaninka da Allah wadansu kuma malamai suka ce a'a har tsakaninka da kai da bayin Allah domin Allah ne yayi umurni a cikin wannan alƙawali to zalikum wasaqukum bihi wannan shine akai muku wasiti da shi la'allakum tadhakkarun dan ku kasance masu tunani idan buku tuna waɗannan ba ranar tashin alkiyama zaka iske lissafi yayi muka yawa abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh